Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Ni ce Amina Bahari Auna tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki muke gabatar muku da wannan shirin a yau Alhamis 12 ga watan Disamba na shekarar 2022. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji yadda ƴan Najeriya ke kokawa game da tsadar kayayyakin masarufi yayin da aka doshi shagulgulan bikin Kirsimeti da na sabuwar shekara. Sannan a kasar Kamaru za ku ji yadda kotu ta musamman ta yankewa tsohon daraktan gidan talabijin din CRTV daurin shekaru 12 a gidan yari. Muna kuma tafi da rahoto na musamman wanda Zainab Babaji za ta gabatar kai ɗan gudun hijirar jihar Nasarawa da kuma labaran wasanni. Kafin mu tsunduma cikin taskar rahotanninmu, bari mu je da duniyar ta yini.
To assalamu alaikum masu saurare, da fatan an wuni lafiya. Ga labaran. Japan ta amince da wani shiri a yau din nan Alhamis na tsawaita wa'adin amfanin zuga-zugin makamashin nukiliya da sauya waɗanda suka tsufa da sabbi har ma da gina wasu ƙarin sabbin, wanda wannan wani babban canjin ra'ayi ne a ƙasar da hatsarin nukiliyar Fukushima ya tsorata ta har ta fara shirin kawo ƙarshen amfani da makamashin nukiliya. Yayin da duniya ke fama da ƙarancin mai, tsadar abubuwa da kuma matsin lamba ta rage fitar da iskar carbon, shugabanni a ƙasar Japan sun fara komawa ga amfani da makamashin nukiliya. To amma wannan shelar ita ce fitowa ƙarara da suka yi a karon farko tun bayan da suka yi gum kan wannan batu mai sarƙaƙiya na yiwuwar gina sabbin zuga-zugin makamashin nukiliya. A ƙarshen wannan sabon tsarin, Japan za ta ƙure iyakar aikin zuga-zugin yanzu ta wajen kunna akasarinsu da kuma tsawaita wa'adin aikin tsofaffin fiye da shekaru 60 da aka ƙayyade a baya. Gwamnatin ƙasar za ta kuma yi alƙawarin ƙirƙiro wasu nau'ukan zuga-zugin makamashin nukiliya ɗin na zamani. Da alamar dai zuwa yau ɗin nan Alhamis, Majalisar Dattawan Amurka ta kama hanyar amincewa da wani kasafin kuɗi da dala tiriliyan 1.7 don ci gaba da tafi da harkokin cibiyoyin gwamnatin tarayya har zuwa watan Satumba mai zuwa, da kuma samar da tallafin kayan yaƙi da wato da na tattalin arziki na kimanin dala biliyan 45 ga Ukraine. Bayan da 'yan majalisar dattawan suka cimma jituwa kan zagaye na ƙarshe na kaɗa ƙuri'a a kai, shugaban masu rinjaye na majalisar dattawa Chuck Schumer ya sanar cewa majalisar dattawan ta amince da duba yiwuwar yin wasu gyare-gyare guda 15 kafin a ƙarshe a amince da kasafin. A kasarin gyare-gyaren dole sai sun samu ƙuri'un amincewa aƙalla 60 kafin su samu shiga, wanda hakan zai yi wuya a majalisar dattawa mai mambobi 100 inda aka rabu daidai wa daida. Wannan al'amari na da ɗaukar lokaci, to amma muhimmi ne a cewar Shuma yayin da yake sanar da nau'ukan ƙuri'un da za a kaɗa waɗanda ake buƙata don hanzarta kaiwa ga mataki na ƙarshe na turawa ma shugaba Joe Biden tun kafin a kai ga rufe wasu ɓangarori na gwamnatin tarayya zuwa ƙarfe 12 na daren Juma'a. Majalisar wakilai kuma za ta yi aiki kan ƙudurin bayan da majalisar ta dattawa ta kammala aikinta. Rasha yau Alhamis ta ce babu wata alamar cewa shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya yi shirin zaman lafiya. Wannan na zuwa ne bayan da shugaban Amurka Joe Biden ya karɓi baƙuncin Zelensky don tattaunawa a fadar White House. Sannan daga bisani shugaban na Ukraine ya yi jawabi ga 'yan majalisun dokokin tarayyar Amurka, inda ya ce Ukraine a ta bakinsa ba za ta taɓa miƙa wuya ba a yaƙin da take yi da mamayar da Rasha ta fara tun a watanni 10 da suka gabata. Mai magana da yawun fadar shugaban Rasha ta Kremlin Dmitry Peskov ya gaya ma manema labarai cewa wannan ziyarar da Zelensky ya kai Amurka ta nuna cewa Amurka ce ke yaƙar Rasha a fakaice. Amurka ta baiwa Ukraine tallafi da dama na soji da farar hula. Sannan kuma jiya Laraba ta yi shelar bayar da wani rukunin tallafin wanda ya hada da makaman kakkabo makamai masu linzami. Peskop ya ce makaman kakkabo masu linzamin ba za su yi tasiri wajen warware rikicin ba, kuma ba za su hana Rasha cimma burinta ba. To karfa a sha'afa, ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yau Alhamis, ma'aikatar tsaron Philippines ta umarci sojojin kasar da su dada jan damara a yankin tekun kudancin China bayan da ta lura da wasu take-taken China a yankin ruwa yanda ake takaddama a kai, wanda ke daura da wani muhimmin tsibiri da ke hannun Philippines. Ma'aikatar tsaron ta Philippines ba ta fayyace take-taken na China ba, to amma wannan kalami nata ya biyo bayan wasu rahotanni a wannan satin masu cewa China na wasu gine-gine a wasu sassa na rukunin tsibirin da ake takaddama a kai na Spratly Island, rahotannin da China ta yi watsi da su a matsayin marasa tushe. Duk wani kutse ko kwaci wuri a yankin nan na Philippines mai cike da albarkatu mai tsawon mil 200 barazana ce ga tsaron tsibirin Pakasa, wanda wani fanni ne na yankin Philippines mai yauci, a cewar ma'aikatar tsaron ta Philippines a wani bayani da wato ta bayar.
A gaida Ibrahim Ka'almasi Garba da ya kawo mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jama'a, kamar yadda muka bayyana a farkon shirin, a yayin da ya rage kwanaki uku a gudanar da bikin Kirsimeti a sassan duniya, 'yan Najeriya na kokawa da hauhawar farashin kayayyakin masarufi. Wakilinmu Babangida Jibrin ya aiko mana da ƙarin bayani daga birnin Lagos.
Binciken da na gudanar a kasuwannin birnin Lagos daban-daban ya nuna labarin daddai ne, a yanda jama'a kuma ke kukan tsadar kayan na masarufi da kuma rashin kuɗi. Malami Jos, wani ɗan kasuwa ne a kasuwan Mall 12, kuma ya shaida mani farashin kayan masarufin daban-daban.
Farashin kaya na wannan sati, buhun masara buhu metiya 40 naira 28,000, buhun gero buhu metiya 40 naira 31,000, shinkafa jamila buhu metiya 40 naira 60,000, shinkafa foreign 15 kilo Thailand buhu naira 42,000, wake ɗan Gombe sabon wake buhu metiya 40 naira 52,000, wake ɗan Mina buhu metiya 40 naira 42,000, waken soya buhu metiya 40 naira 45,000, barkono bushashe buhu mai kilo 100 naira 40,000 daidai.
To ko me ke haifar da wannan tsada? Tambayar kenan da na yi wa Dr. Balaraba Sule, kwararra a tattalin arzikin noma a jami'ar IBB da ke Lafai.
Gaskiya ne, a wajena ba wani abun mamaki ba ne don ana samun hauhawar farashin abinci, saboda in kai la'akari da abin da ke faruwa yanzu a ƙasar nan, bancin matsalan COVID-19 da ya faru da ya kawo tsadan rayuwa da sauransu, kusan watanni biyu ko uku da suka wuce ƙasar nan ana fama da rashin mai, kuma kowa ya sani cewa in dai har za a taba harkan mai, tsadan abun hawa ya shigo, kuma ba yadda za a yi ne dan kasuwa ya dauki abincin shi ko kwance dukiyan shi ya kai kasuwa ya sayar ba tare da ya ci riba ba. Saboda haka kaga rashin man nan shi ke sawa ana ƙara kudin motoci ko kudin daukan hayan mota, kuma in dai har sun dauke haya da tsada dole su cire ribansu a cikin kaya.
To koya magidanta ke ji da wannan tsadar na kayan masarufi, ga kuma bikin Kirsimeti da sabon shekara ya matso?
Akwai tsadar rayuwa hakika, in ka kwatanta da in kana 200 kudi ne, yanzu 200 basu kai ko ina ba, kai 500 ma basu zama, kai 1,000 ma bata wuce kaman kutun kuɗin naira 100 na da ba, ni na gaya maka.
Yanzu kaman nawa yake maka cefa ne a rana?
Yanzu da 5,000 zan ci a wata guda, yanzu 20,000 ma ba zai ishe ni a wata ba. Yanayin da muke shiga yanzu mun shiga la haula wala quwwata, yanzu sai dai mu shiga addu'a kurum. Duniya ta shiga tsada, ba zan ce ma ko Najeriya ba. Fiye da kowa yanda yake zato, kaman talaka dai mu.
Da ke yin Kirsimetin na bana dai ya zo ne a daidai lokacin da babban bankin tarayyar Najeriya ke kokarin ganin an sauya fasalin kudin Najeriya da kuma shimfiɗa wasu ka'idoji na cire kuɗi a banki da kuma hada-hadarsa a kasuwanni daban-daban. Baban Jibrin, Murya Amurka daga Najeriya.
A gaida baban gida Jibrin da wannan rahoton. A ƙasar Kamaru, kotun hukunta manyan laifuka ta musamman ta yankewa Amadu Bamulke, tsohon daraktan gidan talabijin ɗin CRTV, ɗaurin shekara 12 a gidan yari. Wannan hukunci ya sa ƙungiyoyi da yawa a ƙasar suka nuna rashin jin daɗinsu. Ga wakilinmu Muhammad Ladin da ƙarin bayani.
A ranar Talata, 20 ga watan Disamba ne aka yanke wa tsohon daraktan gidan talabijin na CRTV hukuncin ɗaurin shekaru 12 a gidan yari bisa samunsa da laifin almubazzaranci da dukiyar jama'a. Tashin hankali na farko ga wanda ya riga ya shafe shekaru 6 a tsare kafin a yi masa shari'a. Ƙungiyar Reporters Sans Frontières wacce take kare haƙƙin 'yan jarida ta yi Allah wadai da hukuncin da aka yanke mai tsanani mai kuma muni wa Amadu Bamulke. Ta yi kira da a yi watsi da tuhumar da ake yi wa wannan ɗan jaridar. A nata ɓangaren, kwamitin tallafawa Amadu Bamulke da mai kula da shi Alain Masi sun yi tir da shari'ar siyasa da alƙalai marasa adalci da kuma shari'ar da ta tafka kurakurai da yawa. Alain Masi ya ce, wannan hukuncin siyasa kadai ta ƙunsa, alƙalai marasa adalci aka zaɓa suka bi kuma sun ra'ayinsu domin kyautatawa waɗanda suka zaɓe su. Baya da haka sun taka dokokin shari'a na ƙasa da ƙasa waɗanda Kamaru ta yi sayi. Lauyoyin Amadu Bamulke na da niyyar ɗaukaka ƙara kan wannan hukunci da ake gani na siyasa ne.
Explicable et tout à fait scandaleux et inique. C'est une décision rendue par un tribunal.
Wannan shari'ar ta kunshi rashin adalci da gaske. Alamu sun nuna da hannun gwamnati a ciki domin tozarta Amadu Bamulke ta hanyar shari'a. Babu ƙwararriyar hujja da aka kawo na nuna laifin Bamulke. A ranar 28 ga watan Mayu ta shekarar 2020, Amadu Bamulke ya bayyana tasa gaskiyar kan abin da ake tuhumarsa da shi, inda ya ce wa mai tambaya ƙudirin taimakawa ma'aikatan CRTV ya fara ne daga shekara ta 2000, wato shekaru 5 kafin a naɗa shi a nan CRTV. Game da Alawus Alawus na darakta, Amadu Bamulke ya amsa da cewa, game da albashi, na lura wannan ladan da aka rubuta a takardar biyata ya wuce kima. Na tambayi wanda ke da haƙƙin ya saukar da shi zuwa matakan da suka dace. Haka albashi na ya tashi daga miliyan 8.9 na kuɗin sefa zuwa miliyan 3.6. An zarge ni akan hakan. Kuma na iya tunanin cewa akwai wata hanyar haɗi tsakanin yanayin fasar da na yi a gaban kotu da kuma wannan abun da ba a saba gani ba a cikin muhalli. Kadan ba a manta ba, magabacin Amadu Bamulke a CRTV, Gervais Mondoze, shi ma kotu ta ɗaure shi na tsawon shekaru 20 kafin mutuwarsa a shekarar 2021. Muhammad Bashir Ladan na muryar Amurka daga Yawun ne a ƙasar Kamaru.
To madalla, Muhammad Bashir Ladan kenan. Wannan shirin yana zuwa muku ne daga birnin Washington DC akan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron a jamhuriyar Niger, za ku iya jin mu a tashar mu ta VOA Africa kan mita 102.5. Bayan haka, a koda yaushe kuke so, za ku iya zuwa shafukanmu na intanet, wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin jin shirye-shiryenmu. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba, wato rahoto na musamman daga jihar Filato.
Shekaru 4 kenan tun bayan da al'ummomin Basa da Ibira a ƙaramar hukumar Toto da ke jihar Nasarawa suka sami kansu a wani mummunan tashin hankali da ya kai ga kisan mutane da dama, dukiyoyi masu ɗimbin yawa suka salwanta, mutane dubbai kuma suka gujewa matsugunansu don neman tsira. Kimanin mutanen basa 150 ne ke gudun hijira a wasu jihohin Najeriya. Kamar yadda shugaban kungiyar raya al'umar basa Honorable Samson Daudu ya shaida min.
Basa 150 so da na gudun hijira a jihohi daban-daban. Kamar Oyo, Ekiti, Osun, Ondo da sauransu har zuwa Kwara da Kogi da Niger da Nasarawa da Kanta and FCT.
To tun wancan lokaci mai gwamnati ta yi na dawo da al'umman nan gidajen su.
Gwamnati dai tana nan suna dubawa. Su tabbatar ba su sun dawo gida. Dalilin kenan mu ma da sauran mutanen bambar dama gwamnati su yi kokari iyakaci kokarin su saboda ba su dawo gida ba. Kuma Allah da ikon shi Allah ya da a shugabanci shi Excellency Engineer AA Sule. Muna gan wanda zai tabata a nan gaba.
Kusan watanni biyu kenan da hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa za ta gudanar da zaɓuɓɓukan shugaban ƙasa da 'yan majalisun tarayya. Lamari kenan da wasu al'umar na basa suka ce a wannan karo suna buƙatar su ma su kaɗa ƙuri'a don zaɓen shugabannin da suke so, suke kuma sa ran za su share musu hawaye.
Sunana Emmanuel Tukura Asabo ne daga Kogi State, but haihuwan Toto. Local government katakwa ni kukana anan shine ina roƙon gwamnati na jihar Nasarawa da kuma ita INEC mai zaman kanta su nema mana center ko kuwa wurin da ake kira wurin masu gudun hijira mu zo mu samu mu ma mu yi zaben mu kati dai an riga yanka ko da muna gudu nan mun yanka kati a wurare daban-daban da mun iske kanmu saboda haka kokarin mu shine gwamnati ta yi ku ta ji ku kanmu ta dawo da mu gida ya Toto local government domin a nima mana center da za mu yi namu zabe mu ma mu zabe gwamnati mai ci a yi da mu kamar yadda an saba yi da mu mun gaji da zama waje da yawa waje kokarin mu Allah ya ji ku kanmu
ni mai suna Joshua Zaboto Kure na zama yanzu a Niger State amma ni daga Toto local government Nasarawa State ne a gari Umasha Yeluwan Basa yanzu na kuka ma ga gwamnatin Nasarawa State ta yi kokari yanda za ta madda mu gida don zaben da na zuwa kuma mu kasance mu yi zaben.
Ita ma wannan mace mai suna Mary Joko ta ce a shekara ta 2019 ba su samu damar yin kuri'a ba saboda suna cikin tashin hankali.
Muna roke gwamna don ya ji kukanmu a nima mana inda za mu jefa ƙuri'a in ma so mu ma a koma da mu inda zai yiwu ba a nima mana wuri muna da ƙuri'a da ya kai 35,000 amma gashi ba mu jefa ƙuri'a ba wancan da ya wuce ba mu jefa ba wannan kuma muna son mu mara ma gwamnati mai ci baya muna roko shi gwamna Engineer AA Sule ya taimake mu.
Honorable Samson Daudu, shugaban al'umar ta basa, ya ce duk da shike al'umar su suna warwatsa a wurare daban-daban ne, suna kan tattaro alƙalumar inda 'yan uwansu suke.
To muna na dai mu yi roko babbar roko ma gwamnati su tabbata su san inda basa za su zo su nasu jefan ƙuri'a. Domin a Toto local government basa suna da zaɓuɓɓukan su kusa 35,000. Tun da a yawancin mutane a yawancin wurare an sa ma su wanda su yi gudun hijira ma wadansu IDPs to muna roko gwamnati su ma su ba mu center wanda duka mutane mu wanda suka register su zo ma su yi rubaro ko da muka yi ma gwamnati shine su ba mu namu voting center za mu iya Allah da ikon shi mu didige mutane mu da suka register su jefa nasu ƙuri'a a nan. To muna gan taimako gwamnati zuwa su INEC da sauransu za su iya su yi mana wannan shirin. Domin yanzu muna na kan census kuma muna kan to na wuri na wurare.
Kuna zazzagawa kenan.
Muna zazzagawa kenan. Muna zazzagawa kenan saboda mu taba ainihin masu zaben da suka yi register ina suke nawa suke a ina ne saboda mu san duk lokacin da za su su zo ne su za su jefa ƙuri'a mu san inda suke kuma za mu san inda za mu dige su.
A wancan zaɓe da aka yi mutanen ku sun samu kaɗa ƙuri'a kuwa?
A lokaci ba su kuni ba ai domin muna cikin gudu ne. Ina so a samu ko inda za su yi sa kaya ba har ma su yi bacci ko kuwa su je za su suna da wani sana'a. A lokacin gudu ne ba wani tunani cewa to mu koma mu yi zaɓe don kowa yana na dai ya samu inda zai sa kai. Don yanzu tun da mutanenmu su stabilizin kuma mun san Allah da ikon shi lokaci ya zo wanda zai sa su samu dama su zo su yi nasu akuya na mu roko shine Allah ya ba kasan na zama lafiya na biyu jama'ar mu da ƴan uwan su a total local government Allah ya ba su tunanin zama lafiya na uku roko mu da muka yi ma gwamnati su tabbata ba su suka dawo su samu wuri da zasu gafa zasu koya ya tabbatar mana hakan na karshe kuma shine doing da gwamnati za ta yi ta iyakacin kokarin da za a gawo ba a sama gidan su ko ma gida baro kuma shine Allah ya sa gwamnatin nan a shugabanci injina AA Sule su tabbatar ba su koma gida su kafa zaman su kuma kamar yadda za su kasaba saboda ci gaba kasan nan ta samu.
Hukumar ba da agajin gaggawa ta jihar Nasarawa ita ce ke da haƙin gano wuraren da 'yan gudun hijiran suke a cikin jihar da kuma ba su duk wani irin taimako da suke bukata. Mr. Zakari Alumaga shine babban daraktan hukumar ba da agajin gaggawa a jihar Nasarawa ya kuma tabbatar da cewa mutanen na basa suna gudun hijira.
O mutanen basa din da gasken su sun gudu suna nan suna zaman hijira a Nasarawa a Abaji na FCT da wayansu suna na kefi wayansu ma a Kano suna zaman hijira a wayannan wurare tare da yan uwansu wanda ma sun shiga sun zama yan gari yanzu. Ina ganin in don zabe ne da ta gabato za su nemi zabe to an yi rajista na yan uwansu da sun je sun zauna da su ya sai su yi tare amma samun a yi abin nan yanzu nan gwamnati ta mayar da su gidajensu gwamnati ne yana nan na bi ana bincike wayannan mutane biyu na nagaya muke nan an yi wajen shekaru takwas ko fiye da haka ana rikici. Saboda haka ba bin yanzu ba ba bin kuma da za a yi gaggawa ba kada kuma gari yin haka din a je a tono wukan da ta yanka zakara.
To amma gwamnati tana bibiya don ta tattauna da su musamman bangarorin da ake rikicin nan saboda su zauna lafiya ko kuma su dawo gidajensu?
Kwarai da gaske ko kwanaki ma na gwamna ya kira dukansu sun zo nan lafiya sun zo fadan gwamnati a lafiya a nan an zauna da su an tattauna.
Me kake ganin kaman su karan kansu za su yi domin su zauna lafiya domin su dawo su ci gaba da rayuwansu da ƴan uwansu?
Ina ganin sai dai su ci gaba da hankuri. Hankuri ne kawai maganin wannan abun da suke ciki. Halin da sun samu kansu a ciki yanzu nan in har za su fita daga wannan halin da sun samu kansu to sai dai sun yi hankuri. Kada ma wani ya san menene yake tafiya kawai a koma kawai a yi zaman lafiya roƙon kenan.
Daga bangaren hukumar zaɓe mai zaman kanta a jihar ta Nasarawa kuwa jami'in da ke wayar da kan jama'a Ibrahim Onawo a martaninsa na saƙon SMS da na aike masa kan sanin irin tanadin da hukumar ke da shi wa waɗanda suka guje daga mahallansu ta yadda za su samu damar kaɗa ƙuri'a ya shaida min cewa iya bincikensu babu wani sansanin 'yan gudun hijira a jihar Nasarawa don haka babu muhimmancin tsokaci akan batun. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
Zainab Babaji kenan. Yanzu sai shirin wasanni a takaice.
Wasanni a takaice.
Mai sauraro barkamu da sake haduwa a wani shirin takaitattun labarin wasanni. Da farko dai muna taya kasar Argentina samun nasarar lashe kofin kwallon kafa na duniya karo na 22 da aka gudanar kasar Laraba ta Qatar. Har ila yau muna nika gaisuwa wa kasar Faransa bisa matsayi na biyu da ta samu a gasar kwallon na duniya da kuma jinjinawa kasar Morocco bisa kokarin da ta yi a gasar neman cin kofin duniya. Gasar kwallo na duniya na bana an yi ruwan kwallaye an zurara kwallaye a raga har guda 172 a wasanni 64 aka fafata. To da wannan ne kuma zan gayyato mana marubucin harkokin wasanni a Najeriya domin ya yi mana tsokaci dangane da kwallon duniyan da ya gudana.
To sunana Shehu Umar marubucin labarin Najeriya. To gaskiya ba taɓa tsammanin cewa wata ƙasar Larabawa za ta ɗauki nauyin wannan gasa ba musamman ka kimanta Qatar ba wani fice ce ba wasan kwallon kafa duniya inda ake gasar kwallon kafa ta duniya ba taɓa yin gasa wadda kuna yanda ƙananan ƙasashe da ake gani 'yan tagajen-tagajen wato suka shigo filin wasa kuma suka ba mara da kunya kan ƙasashen da ake ganin su suka haifi kwallon kafa kuma suka yaye ta a duniya
kamar su Brazil kenan.
Na farko bari in gaya maka Argentina kana farkon ta Saudi Arabia ta buge ka gani ɗaya kenan ko na biyu kuma Morocco in ka duba waɗanda ma sai kace-kace da su su ne na farko Belgium da ita ce ta gaya duniya ko ta zo ta buge Spain Morocco da dai kake gani yawwa saboda haka wato kasashen nan sun su suna tinkawo sannan Brazil din da kake magana ma ita kanta kamar ta ci ta daya saboda haka wato in kana son ka kimanta gasa ta yi kyau ko bata yi kyau ba Abdul Wahab shine ka duba an samu ci gaba a kallon kafan duniya ci gaban shine cewa shekaru hudu kafin wannan gasar zuwa ta gaba ci gaban da aka samu shine Brazil bata zo da tunkahon ta tace dole sai na kai final ba a'a Argentina bata zo tace ko kuma muce Faransa ko kuma muce Croatia ko kuma wadanda suka shaji Belgium da sauransu wadanda tun bil azal
Suspen
to juma Spain saboda haka bazo da wannan tunkahon ba cewa ai mu ne kwallon kafar duniya kuma we are seeded shine cewa wani raba rukuni baka daukan Najeriya ka sata cin farko sai ka dauko wanda suka tabbala shi wannan kofi Brazil Argentina Germany to kaga ban da ya samu Germany ai da kirma suka kai labarin wannan zagayen ma maimakon a ce sun zai zagaye ne saboda haka wato ci gaban shine cewa kananan kasashe sun shiga yanzu magana ita ce duk wanda zai je filin wasa ba zai dauka cewa akwai kananan kasashe akwai manyan kasashe a duniya ba kuma a zagaye na biyu kafin a shiga zagayen quarter finals a Johor coach kala har guda 15 sun mika sun bar aiki sai kwarekwa saboda me sun gaza tsallakewa daga wannan zagayen na debut zuwa quarter final saboda haka dama yarjejen shine cewa ka tsallakar da mu zuwa quarter final kuma ka kasa saboda ka kama aikin ka tana nan da suka yi tabarin aikin su ka gani ko na uku kuma katar din nan da kake gani ba wace ce wadda ta fice ya ce fice kwallon kafa ba amma daidai gurgudu Abdul Wahab ka fili ka kalli yanda aka kalli wasan nan daidai gurgudu a cikin Middle East da Africa ta gabas da sauransu duk an samu mutane sun zo daidai gurgudu an samu fita kunya
kuma gashi ya tsafta babu
ya yi tsafta kai makamatan gare makamatan ta cike maka komi akwai referee din ma da ya bada yellow card guda 12 a wasa daya FIFA ta dakatar da shi Abdul Azal ba zai sake hura wasa ba
a wannan wasan
iya wannan
burgucin wasanni kenan Shehu Umar Abdul Wahab Muhammad muna Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Muna godiya Malam Abdul Wahab yanzu sai takaitattun labarai.
To a takaicin Japan ta amince da wani shiri a yau dinnan Alhamis na tsawaita wa'adin amfanin zugazigin makamashin nukiliya da sauya waɗanda suka tsufa da sabbi har ma da gina wasu ƙarin sabbin wanda wannan wani babban canjin ra'ayi ne a ƙasar da hatsarin nukiliyar Fukushima ya tsorata ta har ta fara shirin kawo ƙarshen amfani da makamashin nukiliya. Da alamar dai zuwa yau Alhamis Majalisar Dattawan Amurka ta kama hanyar amincewa da wani kasafin kuɗi na dala tiriliyan 1.7 don a ci gaba da tafi da harkokin cibiyoyin gwamnatin tarayya har zuwa watan Satumba mai zuwa da kuma samar da tallafin kayan yaƙi da na tattalin arziki na kimanin dala biliyan 45 ga Ukraine. Bayan da 'yan majalisar dattawan suka cimma jituwa kan zagaye na ƙarshe na kaɗa ƙuri'a a kai. Mutumin da ake zargi da kasancewa madugun ƙungiya mafi girma a Asiya ta masu aikata manyan laifuka kuma wanda aka fi neman ruwa a jallo a duniya an ta sakiyarsa zuwa Australia.
To masu saurare baki daya annan ne zamu dasa aya sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin da misali karfe 6 na safe agogon Najeriya Niger kamar da Chadi wato karfe 5 na safe kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su musamman ma Ibrahim Ka'almasi Garba da ya taya na gabatarwa da Julie Leathers Gresham da ta bada umarni sai kuma engineer mu na yau Mr Nelson Lopes da ya daidaita mana sauti ni ce Amina Bahari Auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya.